Washington DC. Sauraro barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahir
Mejan. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 8 ga watan Janairu na shekara ta 2020 batun da zamu mayar da hankali a kai kenan.
Mu talakawa muke taro mu ce ai abunda wannan yayin nan mai kyau ne, mun yadda da shi. Mu talakawan washe gari kuma in ya cutar da kai ka ce za ka yi kuka, kuka wa za ka gama kuka.
Haka yake Madina, muna tafa da ƙarin bayani.
To wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki kan yadda shugabanci ke tasiri kan batutuwan da suka shafi inganta noma da kuma kudaden shiga. Sannan za ku ji muhawara kan ayyukan da 'yan majalisar dokokin Najeriya ya kamata su yi, musamman waɗanda suka shafi mazaɓinsu.
Sai ku kasance tare da mu don jin dukkanin abin da muke tafa da shi a cikin shirin yau da gobe.
To a kwanakin baya dai shugaba Muhammadu Buhari ya koka cewa cikin shekaru 10 'yan majalisar dokokin kasar sun kashe kudade da yawan su ya kai trillion 1 akan ayyukan mazabin da suke wakilta. A cewarsa, babu ayyukan kuma babu kudaden. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Shugaba Muhammadu Buhari ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi a wani taro hukumar sa ido akan barna da sama da fadi da dukiyar kasa, wato ICPC, akan waɗannan ayyuka da ake cewa 'yan majalisa na yi a mazaɓinsu. A halin yanzu dai babu ayyukan kuma babu kuɗaɗen. Amma kuma ya ce abin da ya ɗauki hankalinsa a yanzu shine cewa waɗansu 'yan kwangila sun koma suna yin ayyukan da suka bari a baya. Waye Allah, sun hangi bulala ne ko sun canza hali ne a ra'ayin kansu? A yau ina tare da masu ruwa da tsaki guda uku. Da farko ga ra'ayin shugaban kungiyar ci gaban matasan Arewa maso gabas, Abdulrahman Kwacham, wanda ya ce akwai abin dubawa a wannan magana da shugaba Buhari ya yi.
To, ɗayan majalisu ta wani fanni akwai bukatansu, ta wani fanni kuma gaskiya ba wani bukatansu. Don abun da yake faruwa in kace magana constituency project shine abun da shugaban kasa yake magana yi, wanda ake ba yan majalisu, ake ba su kudi su je saka. To yan majalisu nan koda sun saka wannan project din, yadda suke yi a ministries suke saka wannan project din, za su je samu minister ko permanent secretary. Ba ƙarya bane abun da muke faɗa, duka sannan sun sani za mu saka aiki na miliyan 200 a gujenka wanda za ka constituency nawa. Ka nemi dan kongila ya saya ni ku bani kaza a dauki kaza a je aikin nan. Abun da ake wani ma ba za a yi mazabu ba, wannan ina gaya miki gaskiya ne. Wani kuma za a dauki ayyukan gwamnati a basu kaman ko appointment letter na allocation wanda za a ba yan majalisu. Wani maimakon da zai kai constituency nashi sai nemi colleague nashi dan majalisa sai sayar masa miliyan 1,500,000, miliyan 2 ya saya shi ya dauka ya kai mai kishin wurin su kenan ya kai. Wayannan abubuwan duk kwama calan dole sai an tsaya gaskiyar magana fa. Har yanzu wallahi sai mu yi da gaskiya kasar nan zai koma yadda muke so. Zaki ji kitau da aikin health ne na kiwon lafiya fa, zaki je ki tawo da shi a Ministry of Agric. Wannan in ba mu da muke nan muke gani ba, wani talaka ko zaka kwana shekara 100 kana gaya masa ga abun da ke tafiya ba zai taba fahimta ka ba.
To ko talaka na da laifi ko aka san haka? Bari mu ji abin da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Ahmed Aliyu Wadada zai faɗi, tunda ya taba zama dan majalisar tarayyar Najeriya.
Amma abun bakin ciki ne a ce an fitar da kuɗi na ƙasa trillion guda akan aiki kuma an kashe an bada kudin kudin ta tafi ta bar bitil malin gwamnati amma ayyukan ba a yi su ba wannan abun bakin ciki ne kuma abace wanda ya kamata a dauki mataki akai don me akwai kazanta cikin wannan al'amari kudin ina suka tafi ni a majalisa na san cewa constituency projects wannan ayyuka na mazabu ba su ayyuwa sai kowani dan majalisa ya ba da sunayen wuraren da za a yi ayyukan a mazabansa sai ya ba da kaman misali gwamnatin tarayya ta ce za ta yi boreholes kaza a Nigeria za a zo a ce maku yan majalisa za a yi boreholes kaza kowannen ku an yi allocating boreholes kaza misali a ce goma amma iyakacin abin da ake so wurinku shine kawai ku rubuta sunayen wuraren da kuka sani suke bukata a musu wannan a mazabanku ko a mazabinku shikenan ku bada sunaye maganan yan kwangila ba ku za ku bada yan kwangila ba ni dai abin da na san ta faru da ni a majalisa billahi alazim ba ke kadai nike miki wannan rantsuwa ba duk wanda ke jin wannan shiri yan kwangila da suka yi harkoki ko project ayyuka na mazabu ni na mazabana guda biyu kawai na taba haduwa da su biyu din me yasa na hadu da su daya aikin wuta ne a Fanda nan Karo local government bayan an ba su mobilization sai suka dan yi aiki kadan suka yi abandoning Amina Ibrahim tana MDG PA dina dama shi yake haduwa da yan kwangila shi yake kai su nace mashi duk abin da kaje kai aka cutar da mutanen mazaban mu Allah ya isa nace musu ke nemo yan kwangilan nan nace musu idan ba ku koma site ba zan je wurin abun nan na MDG a dakatar da kudin ku na biyu boreholes ake yi su wai wani community suna da wahalan su kai wurin nace an fadi muku kudin gwamnati kudin banza ne ba ku yi tunanin akwai wurare da ke za su samu wahalan tafiya ba kuka je kuka cewa gwamnati za ku yi aiki idan ba ku tafi kun aiki ba zan dauki mataki a kanku iyakacin yan kwangilan da na taba haduwa da su kenan amma labarin da muke ji wai abun bakin ciki ni dai ban tabbatar ba wai dan majalisa zai je ya shirya da yan kwangila a karbo kudi a bashi kudin ko su raba kudin kuma ba yi aikin ba wai wannan abun da yasa nace wai ni ban tsammani dan majalisa na kirki wanda ya shiga siyasa don yana da kishin al'ummansa wanda ake kiransa honorable saboda dalilin zaben da aka yi masa zai koma ya zagaya yana cutar da al'ummansa haka kuma ya zagaya ya shiga masallaci ko ya tafi coci ya ce yana bautan Allah in dai ta faru haka ban tsammani duk dan majalisan da ya yi wannan bai dace a ce yana cikin siyasa ba bare a ce ya zama dan majalisa
ga shugaban jam'iyyar NDLP wato National Democratic Liberty Party Umar Muhammad Mai Zabura ya ce waɗannan kuɗaɗe dai a bididdigin su
kuɗin nan da Buhari ka cewa babu su miliyan dubu sau dubu ni abin da nake gani shawara biyu ne zan kawo a ɗauki ɗaya ko a bari Buhari shi ciyo bashi shi zo shi wa ƙasa aiki kafin lokacinsa shi in Allah ya yi ko Buhari shiga gije shi runce idanunsa tunda kuɗin nan dai ba ruwa sun kaci kuɗin ba kuɗin nan ba garatacci kuɗin nan ba mutanen da suka ci kuɗin nan babu wanda ya mutu duk suna nan a yi hanyar da za su mai da wannan kuɗi ko ta huskar a yi lo a taimaka ma shugaban ƙasa a kawai gidauniya ta taimakon shugaban ƙasa kowane sanata kowane ɗan majalisa kowane tsohon gwamna shi kawo miliyan 500
a ina za su samu kuɗin
to ina suka kai kuɗin nada da kike faɗi miliyan 200,000 ina suka kai su ai ba ruwa suka ci kuɗin ba garatacci kuɗin ba ai kuɗin suna nan aji kuma duk inda kuɗin da suke aji an sani babu ruwanmu da wai kana da babban mota ba ruwanmu kana da babban gida duk wannan ba wani kuɗi bane in gidanka na miliyan 100 a sai da shi ko da miliyan 50 ne a ƙara gidauniyar Buhari ta ci kashi wa jama'a aiki don yanzu ko da mun bari Buhari ya ciyo bashin kuɗin nan su waɗannan mutane su kuma za su kashi uku za su kwashe kashi biyu
su wanda ya kamata su yi aikin mazabun
kuɗin gada za a ciyo bashi ai su ne dari ba hajiya su ne za su koma canye wannan kuɗin
anan ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe Wasu na ganin ba ƴan majalisa a kuɗi ba daidai bane. Wasu kuma na cewa ba a ma ba da kuɗaɗen ɓangaren gwamnati ne ke aiwatar da ayyukan. Wasu kuma na cewa a bi sawun kuɗaɗen a maido su.
Wajen da nake yi idan ka ji na kana ka lura. Dukan jagora idan yana da niyyar kwara. Za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba. Wulle wulle muna ta dauki kama kirya kirya dai magana gobe ba mu niwa idan mu ne yau magana gobe ba mu niwa ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ciwa da kamai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shine ba
A gaida Madina Dauda da tawagarta. To har ila yau dai Madina ba ta yi nisa ba domin ta garzaya ta ji ta bakin wasu ƴan majalisar dokoki domin jin yadda suke tafiyar da kudaden da ake basu.
Da farko Sanata Abdullahi Adamu shine mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma yayi tsokaci.
Da farko suna ne akwai ayyuka na mazabu na ƴan majalisa suna ne domin tun da shiga majalisan dattijai na Najeriya Senate na shiga shekara 2011 har kawo yau ba kwangila guda daya da aka yi a mazabata na yammacin jihar Nasarawa wanda ni Sanata Abdullahi Adamu na ba da kwangilan ba shi inda shi a fito a cikin ga kwangilan ni na ba da shi a matsayin dan majalisa kwangilan nan ma'aikatan gwamnati ke bayarwa kowane ministry tana da ainihin reshen ta dake ba da kwangilolin da za a bayar dukkan shekara na kasafin kuɗin da aka yi amma da zaran an ce ga aiki kaza 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 za a yi ba kai da majalisa zaka ba da kwangilan ba kuma kai da majalisa iyaka da kasafin kuɗi ka samu da kai amma ainihin a nawa ministry ta bayar ba ruwanka ba sharar da kai ba
an ce ana hada kai da ku wajen kawo ƴan kwangilan
idan akwai suke sai ga ƴan kwangilan su ba san su ba hauta zai ce ni ga ɗan kwangilan na kawo a bashi kwangilan mazabasa zai kawo iya kawo ga kai sata kai ƙarya shekara na kaza yi shekara 11 wani shekara na kaza kasafin kuɗi shekara kaza ga abinda ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki aka mana wani da wani mun ba su aiki aka ba mu gani su ma'aikatan gwamnati suke ba da kwangilan kuma akwai wadansu daga cikin wannan tsare-tsaren ma a ainihin ofishin shugaban kasa akwai ofis na musamman sa'ada ta da director guda wanda yake na tattalin inganta rayuwar al'umma SDG director ne ta bidon al'amari a ofishin shugaban kasa take ba da majalisa bane ba kuma suke cewa ka kawo abokai sun ayi a mazabarka duka ba su iya kan namu kenan a sani na ko shekaran jiyan nan an kawo takarda akan fadi me yake so a mazabata na fadi wa za a ba facen mai dinci ba da kungila ba ko ba da niyan ba da kungila ba tambaya ba ni ko ban ce a bani ba
kenan ba a ba ku kudi cewa ku je ku yi ayyuka
dai in mun don ce ga kudi an ba mu cewa mu je mu ba ƴan kungila a zo ce gashi akwai American Procurement Act wannan doka ce wanda aka fana yadda za a bi a ba da kungila
sai honorable Abubakar Hassan Fulata daga jihar Jigawa da ya bayanin matsalar da batun ayyukan mazabu ke kawowa tsakanin su ƴan majalisa da waɗanda suka zaɓe su
matsalan ɗan majalisa a Najeriya ba ma a Najeriya ba a duk duniya amma musamman a Najeriya shine mutanen da suka zaɓe mu mu musu aiki har yanzu ba su fahimci aikin da muke yi ba kuma a an fahimta amma ba a so a fahimta ɗan majalisa aikinsa shine kawai yayi doka maganar yin rijiya ba aikin ɗan majalisa bane maganar gina makaranta magana gina hanya ba aikin ɗan majalisa ba duk waɗannan abubuwa da ake yi ba aikin ɗan majalisa ko ɗaya a ciki ɗan majalisa aikinsa shine shugaban ƙasa ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ya kawo masa kasafin kuɗi na aikin da zai yi ya bashi umarni ya bashi oda ya yi doka ya amince an amince a kashe kuɗi kaza domin aiki kaza idan an yi aikin nan shi ɗan majalisa ya je ya bibi aikin an yi ko ba a yi ba idan ba a yi ba ya tuhumi wanda aka ba wannan aikin don me ba a yi ba shi ne aikin ɗan majalisa to amma idan ka je ƙauyuka ko garuruwa sai a ce ka nuna mana ginin da ka yi ka nuna mana hanyar da ka gina ka nuna mana rijiyar da ka yi tsarin doka kuɗi ba aikin ɗan majalisa ba ne ni ba ni ɗan kwangila ba ba ni zan ba ɗan kwangila ba zan tsaya ne akan idan an yi in je in duba aiki ne an yi shikenan to idan a ƙa'ida in an yi za a kawo mu takarda na sa hannu aiki yayi to yanzu takardar ma ba a kawo masa hannu akan yayi ko bai yi ba
to yaya za ku taba rayuwar waɗanda suka zabe ku in dai kun tsaya a yin dokar ne kawai babu batun sa ido da tabbatar da ayyukan
akwai abin da ake cewa oversight bibiyar aiki ai majalisa aikin sa ne shine je ya zaga aikin da shugaban kasa ko gwamna ya ce masa zai yi nan yayi ko bai yi ba in an yi yaya aka yi an gamsar aiki ya gamsar an ba ai ba me yasa ba ai ba kafin ka sake bashi wani kudin haka ake yi to amma an dauki dan majalisa shi ma ana so shi ma banda aikin da shugaban kasa ko gwamna zai yi kai ma ka zo kai naka na kanka dan majalisa ta ira kai ba kuɗi da kai ba banda albashi da alawar zakar komai
amma ga sanata Kabiru Ibrahim Gaya mai wakiltan Kano ta Kudu ya ce mazaɓarsa ta amfana da ayyukan mazaɓu a cikin shekaru 12 da ya yi a majalisar dattawa
ana tabbatarwa da Professor Bari na kuma ta gaya masa mani da shi cewa wannan aiki na constituency project yana taimaka al'umma a ƙauyukan mu ni ba fariya ba Allah ne sallah ta cin zabe da al'umma ta amma duk abubuwan da kyauta musu a ƙasa shi su gani suka sake zabe na da damar su saboda ba za ka je ba logon mu za ka je a jihar Kano ba ma Kano ta Kudu ba ba za ka samu aji uku da na gina three classroom na makaranta a wannan garin ba ko kuma borehole ta shan ruwa a Kano ta Kudu kuwa nayi ajuza sun fi 200 ko wani abu ne wanda yake duk wani na jirgin ce nayi aji guda 200 a Kano ta Kudu a lokacin mai 16 nayi asibitoci guda 18 nayi wurin koyar da sana'a aji block ne guda 2 ake koyar da sana'a nayi guda 18 na gyara asibitoci na ba da empowerment na babura da motoci babura sun fi 2000 a cikin wannan shekarun na raba motoci sun fi 300 to duk wani abu a tallafawa ce kuma da yana cikin empowerment da continuous project mun gyara gidan hakiman mu waɗansu da dama duk wannan is part of empowerment na ko kuma constituency project namu mun gyara mun tallafi da yawa ne matasan mu mun ba da engine na murane ga kauyuka duk wannan is part of constituency project namu mu har gobe na samu dama zan irin wannan aikin saboda mutum 6000 sun amfana da engine na murane da na raba a cikin shekara 12 na to muna ga president insha Allah da damar muna wannan aiki duk shawara da ka yanke idan kashi 60% tana da kyau to sai hakuri abu 40 din ma sai a nemi hankali su gyara
to ko ana ayyukan mazabu ko ba a yi dai a yanzu haka majalisar wakilai ta kafa kwamitin bincike mai dauke da mutane 17 a karkashin shugabancin honorable Francis Charles Odiok daga jihar Akwa Ibom kuma an ba su wa'adin makonni 8 domin su kammala aiki su kawo wa majalisar rahoto
wanda ta dauke kama
jama'a bari mu leka fannin noma inda hukumomin Najeriya kan kwadaitar da jama'ar kasar kansu dukufa akan harkan noma a wani mataki na ganin an rage dogaro da fannin man fetur har ila yau ga Madina Dauda ta saki dawowa da wata tattaunawa da ta yi da masu ruwa da tsaki a fannin na noma
ina da baki guda uku waɗanda zamu tattauna wannan mataki da Najeriya ta dauka da farko akwai babban manomi kuma shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan Najeriya Sanata Abdullahi Adamu da kuma jakadan Najeriya a kasar Morocco Alhaji Baba Garba sai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar da farko zan fara da Sanata Abdullahi Adamu
akwai wani batun haɗin gwiwa tsakanin kasar Najeriya da kasar Morocco na samar da taki domin haɓaka noma shin a wani hali ake ciki ne
eh wannan shiri da aka yi wanda shugaban kasa da ainihin sarkin Morocco suka kaddama hannunsu tun shekara 2016 aka yi wannan wanda na da majalisa a lokacin na da shi yayi a watan Maris na 2017 ina cikin suka tafi Morocco kambin diddigan wannan tsarin da aka yi alhamdulillah saboda kyakkyawan niyya da shi shugaban Muhammadu Buhari yake da shi wanda shi ya sanya yaddan shi ya shiga wannan yarjejeniya da Morocco
ba shakka an samu biyan bukata domin babban abin da ka sa a gaba lokaci ne wannan rigima wahala da ake yi na samun taki a Najeriya ya zaya magance shi a ba mutane kwangilan taki su je su siyo taki su kawo wani lokaci ba a samu taki mai nagarta ba wani lokaci ba a samu takin ba an samu halin da a nan ƙasa wanda ke an kawo buhuna da sunan takin ba taki ke cikinsu ba an yi wa'annan wanda kuma takin an kawo taki an tsawwala kuɗin taki buhu ɗaya ana sayan buhun taki har Naira 20,000 Naira 15,000 in ta yi arhanu Naira 12,000 an yi haka a ƙasar nan da yan shekaru kawai daga 2015 na to Naira 20,000 zuwa shi aka samu gyara kuma gyaran bai tabbatar sai da aka kai ga ainihin fara ayyanar da yarjejeniyar da aka yi tsakanin Najeriya da Morocco aka samu waɗansu ma'adinai wanda ake amfani da su a yi taki na zamani aka samu shiri na musamman wanda yake an yi ciyaman musamman lokacin ciyaman da gwamnati shine gwamnan jigawa mai cin yanzu shine ma aka sa shi ne mukaddamin tafiyan da tabbatar da an samu kayan wani ma'adinai daga Morocco sannan kuma a samu jiragen za su kawo su da zafi da jiragen ruwa a Papa a Lagos ko a dukkan wani iyakanmu ta teku wanda ake samun shigowa da kayayyaki Najeriya sun samu sun yi daga tekun daga tekun daga port dinmu an samu ta jirgin mu an samu an kawo su ainihin an rarrabawa wannan ma'adina an rarrabawa ainihin kamfanin suke yin taki a Najeriya an kuma kayyade wa kowane kamfani mai yin taki ka kawo ton kaza na taki iri kaza kuma gwata tsaya nan ba gwamnati ba ta kamata aka sai ta yi lissafin bukatar da ke da akwai na taki na zamani na manoman kasar nan ba an samu wannan an kiyasta yawan taki da ake bukata so kowane kamfani da ke yin taki aka bata nata rabo daga cikin kayan na ma'adin da ke kawo a harhaɗa a yi taki ba a ba su in sun yi taki kuma an kayyade farashi ba a buhun taki musamman na NPK da zai wuce Naira 6,000 kuma babu zancen a ce akwai waɗansu 'yan baranda na taki masu da taki don daga nan ake samun ƙarin kuɗi an kayyade ba kuɗi wanda za a yi Naira 6,000 an samu so da 2,500 ba 2,500 din akwai na takin ko na safara na kowane buhu shi ne aka yi 6,000 to wannan shi ne abin da aka fara yi tun daga 2017 zuwa ba 18 zuwa bana din nan ba wanda ce an yi wahalar taki sai da wanda ce ba shi da kuɗin sai amma taki ya samu kuma farashi kusan an raba an sauka da kuɗin taki fiye da 50% kusan rabin abin da ke sai da farashi ya sauka manoma sun yi farin ciki da haka ko wani ke kuɗin taki akwai wanda zai iya sai ba wannan ba shi na abin magana ba kuma ba dai za a ba da sadaka ba ko ba da kyauta ba abin da ya kamata a yi dai kawo yanzu an yi sai dai kan komai na gyara ana iya ƙara gyara.
Shi ma jakadan Najeriya a ƙasar Morocco Alhaji Baba Garba ya yi nazarin yadda ƙasar za ta ci gaba da samun nasarar shirin ko bayan mulkin shugaba Muhammadu Buhari.
Wala wannan kyakkyawan yunkuri Najeriya ta yi kuma muka ci galaba. To akwai gwamnoni dai waɗanda duk suka nuna interest suka nuna sha'awa su shiga yarjejeniya da ƙasar nan. Babban aikin da nake shi ne na ga cewa na haɗa waɗannan jihohi da gwamnonin da mutanen ƙasar nan da ƙasar mu don a yi abin da zai sa ƙasa ta ci gaba kuma mutanen mu su sami gamsuwa ga noman da suke yi da kuma albarkacin noman da suke yi.
Kana ganin wannan zai taimaka wajen Najeriya ta samu dogaro da kanta ta samu ciyar da al'ummanta?
Ai gaskiya shugaban kasa ya fara kuma kin fara gani an ce juma'a da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta idan kika duba abin da galaba da aka ci akan noman shinkafa wannan gani ya kuriji kuma duk mafi yawanci dokoki da tsari da aka yi na noma da sarrafa manoma da sarrafa abin da ake noma gaskiya ina ganin ba wai ya tashi ba ne nasara kawai muke jira mu ji ana shelarsa a Najeriya insha Allah kuma Morocco dai tana daga ƙasar da take ta tsaya tsayin daka ta ga cewar wannan abu da shugaban ƙasa yake so ya yi game da noma ya ci galaba ya yi nasara kuma ƙasashenmu ƙangin talauci da ake fama da shi mutane sun fara samun mafita da kuma walwala game da abin da suke yi.
To yanzu idan shugaba Buhari ya kammala mulkinsa a shekara 2023 ya za a yi da wannan gagarumin yunkuri da aka yi?
ai ina ganin kyakkyawan niyya yafi komai, kuma kyakkyawan nufi yafi komai. Idan kaga abu ya ta samuwa cin nasara kuma yana cin nasara, ko makiyinka ne bayan da zai illa ya hakura ya bar abin ne ya ci gaba. Ni ina ganin shimfiɗan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi shimfiɗa ne da zai wahala a samu mutumin da zai zo ya ce zai nade ta farar daya. Dan haka ina ganin yayi abu shimfiɗar da take da kauri, take da ƙarfi, kuma ta kama ƙasa. Insha Allah wannan nufin shi na haɓaka noma da kuma yadda za a sarrafa abin noman da ake yi, you know, zai kai mu ga nasara. Kuma insha Allah bana jin za a samu wani canji, kuma koda ya tafi already dama an riga an yi tsari, tsarin da ba ƙaramin mutum bane zai taimake wannan tsarin, kuma ba ma jin za a yi samu wanda zai zo yi. Muna fatan alheri ga wannan, insha Allah ya yi shimfiɗin da zai zauna, kuma za a daɗe ana cin moriyar wannan shimfiɗin da ya yi.
To barista, ya kake kallon wannan yunkuri na samar da taki da shugaba Buhari ya yi? Kana ganin akwai wani abu da zai dora?
Morocco ta shahara a harkokin takin zamani, ta shahara a harkokin dabaru na zamani na harkokin noma da kuma na iri na zamani waɗanda za su ƙara tattalin arzikin manomanmu idan manomanmu suka abunna. Bayan nan kuma muna da yanayin ƙasa kusan iri ɗaya tsakanin Morocco da nan, da mutane ne waɗanda suke na ƙasar Sahel. Bayan nan shugaba Muhammadu Buhari, ko in ce Najeriya gaba ɗaya, daidai da hurumin sashe na 19 sukin sashe na 3 na tsarin mulkin Najeriya, shine shugaba wanda yake ya kamata ya yi ƙoƙarin daga sauran ƙasashen Afirka, ba wai Najeriya kawai ba. To saboda haka Morocco na da muhimmanci shugaba Muhammadu Buhari ya hada kai wajen shi, don ba don komai ba. Mataki na farko na manufofin farfado da tattalin arzikin shi bai boyo ba, yace harkar noma ce. Wannan abu ne na kowa ya yaba, abu ne na ayi murna, abu ne wanda yake zai kawo matalar kawo Najeriya waɗanda mafi yawan su a arewa su ne manoma su samu wadatar takin zamani. Abu ne wanda ya kamata duk gwamnatin jihohin arewa su mara mushi baya, su ma ayi kokari a samu hadin kan ƙasar Morocco. Ba ma shigo da takin zamanin ba, a kakkafa su a kowace jiha ta Najeriya domin mu samu yawan su, yawan kamfanonin takin zamanin ya sa yawan takin zamanin da za a fito da shi yayi yawa, ya cika kasuwa. Yawan shi zai sanya farashin yayi ƙasa, zai sa yayi sauki, saukin nan zai sa talaka ya lasa, ya ce na lasa roman demokradiya, na samu taki a arha, da wannan zai sanya in ƙara bunƙasa yawan eka da nake noma a kanta.
Madina an kwale ta mun noma.
Ke baki zahar akuya nake da shi ba a ƙauyen mu a Labo.
Na san ke ka hakkiwo kike.
Miki jijiya ma na faɗa ba, ina nuna miki an siya min akuya.
Ai
ina noma ni kam gaskiya. Ke ma ya kamata ki fara noma.
A kiwo. Ke dai kina kiwo.
Okay,
ina so in fara noma.
Eh, haka haka.
So ke ma sai ki zo mu hada kai kenan. Ina noma, kina kiwo.
Haka.
Kudaden me za mu yi da shi?
To, mu siya gida.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da injiniya mu na yau da ya daidaita mana sauti Elzubair, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu,
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Sharing my